Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya kuma an sha ruwa lafiya. Binta Sulemaniya da ce tare da Murtala Faruk Sanyina muka saki dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Laraba, 19 ga watan Afrilun 2023. Hukumar zaben Najeriya ta tabbatar da zaben gwamnan jihar Adamawa Umar Fintiri karo na biyu tare da mika mishi takardar shaidar zabe.
Ba hankura da zan yi ko bayan shekara nawa sai na hukunta su saboda waɗannan mutane miyagu ne a tafiyan demokrasi a Najeriya. Idan gudu da jaman ta haɗa kai su fata demokrasi mu, ban ga dalilin da dukkan Najeriyans ba za mu taru gaba ɗaya mu yake su ba, kuma hanyar ya kansu shine mu kai su kotu ta yi hukunci a kansu.
Kana tafi da rahoto na musamman akan sana'ar ɗinkin kayan sawa wato tailor a Najeriya, wanda Mustafa Nasir Batsari ya shirya kuma zai gabatar. Muna kuma dauke da karatun Alkur'ani mai tsarki da kuma labaran wasanni daga Ghana. Amma kafin nan ga Murtala da labaran duniya.
Masu saurare, barka da shan ruwa da fatan an wuni lafiya ga kuma cikakkun labaran duniya. Dakarun bangarorin hamayya da ke yaƙi da juna a titunan babban birnin Sudan sun ayyana wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta na tsawon sa'o'i 24 a yau Laraba, bayan kasawar irin wannan yarjejeniyar da aka kulla a jiya. Rundunar sojin Sudan da rundunar tsaron ƙasar ta RSF sun ba da sanarwa kowannensu cewa za su yi biyayya ga yarjejeniyar ta tsagaita wuta ta wucin gadi, kamawa daga karfe 6 na yamma agogon kasar, wato karfe 4 na yamma agogon GMT. To sai dai babu tabbas ko yarjejeniyar tsagaita wutar za ta tabbata. Kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ruwaito, wasu mazauna birnin Khartoum suna cewa sun jiyo karar harbe-harben bindiga babu kankautawa da kuma fashewar bama-bamai har ya zuwa faduwar rana. A nan Washington, sakatariyar watsa labarai ta fadar White House Karine Jean-Pierre ta kira ga bangarorin biyu da su mutunta yarjejeniyar, su kuma dakatar da tashi hankali domin ba da damar tattaunawa ta sulhu. An ba da rahoton gwamnatin kazamin fada da safiyar yau Laraba a zagayen babbar shalkwatar rundunar sojin kasar ta a Khartoum, yayin da kuma jiragen saman soji suke kai hari ta sama kan rundunar tsaro ta RSF da ke yunkurin karbe iko na shalkwatar. Amurka ta ba da sanarwar wani sabon tallafin soji na dala miliyan 325 ga kasar Ukraine a yau Laraba. A wani shirin tallafi da ake sa ran zai hada karin makaman artillery da manyan rokoki, a yayin da Ukraine take ci gaba da bukatar makaman artillery masu yawan gaske. Sabon tallafin na yau Talata ya kasance karo na 36 na amincewar shugaban kasa domin fitar da wasu kayan aikin soji daga taskar ma'aikatar tsaro. Tallafin ya zo ne daidai lokacin da lamuran yaki a Ukraine suka kankama, har suke bayyana raunin Russia da kuma jajircewar ta yi na kariyar yankin kasar ta, a cewar wani babban jami'in Amurka. Shugaban sojojin kasa na Ukraine ya faɗa a jiya Talata cewa Russia na ƙara yawan amfani da manyan bindigogi da hare-hare ta sama a yankin da ake yi, wato a yakin da ake yi a birnin Bakhmut na gabashin Ukraine, duk da cewa Russia na ci gaba da tafka gagarumar asara a yakin. Moscow ta fara wani sabon salon farmaki a Ukraine a farkon wannan shekara, wanda ya tsaya ce kuma Kiev na shirin kai wani gagarumin farmakin mai da martani da ake sa ran zai soma cikin kwanaki ko makonni masu zuwa. Shugaban Koriya ta Kudu Kim Jong-un ya ce kasar ta ta kera tauraron dan adam na leƙen asiri na soji irinsa na farko a duniya, kuma yana shirin kaddamar da harba shi a wata rana da ba a bayyana ba, kamar yadda kamfanin yaɗa labaran kasar ta bayyana a yau Laraba. Gwajin makamai da rokoki da suka gabata sun nuna alamun cewa Koriya ta Arewa na iya harba tauraron dan adam zuwa sararin samaniya. To amma ƙwararru da dama na tabbatar da ko tana da ingantattun na'urori, wato na ta babu amma ƙwararru da dama na ta babar ko tana da ingantattun na'urorin ɗaukar hoto da za a iya amfani da su domin leƙen asiri daga tauraron dan adam ɗin, domin kuwa an fitar da hotuna marasa inganci sosai bayan harba makaman. A yayin wata ziyara da ya kai a hukumar kula da sararin samaniya ta kasar a jiya Talata, Kim ya ce samun tauraron dan adam na leken asiri na soji na da matukar muhimmanci ga Koriya ta Arewa domin samun damar amfani da makamanta na nukiliya kamar da ya kamata. To labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. India ta kama turbar kasancewa kasa da tafi kowace yawan jama'a a duniya, inda za ta zarta kasar China da yawan mutane miliyan 2.9 ya zuwa tsakiyar shekarar nan ta 2023 a cewar wasu alƙaluma da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar a yau Laraba. Alƙaluman sun bayyana cewa kasar ta kudancin Asiya za ta kai yawan jama'a biliyan 1,428,600, inda za ta zarta China mai yawan mutane biliyan 1,427,700. China ta kasance kasar da ta fi yawan jama'a a duniya tun daga akalla shekara ta 1950, shekarar da aka soma kididdigar jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Kasashen China da India duk suna da sama da mutane biliyan 1,400,000,000 kowannensu, waɗanda idan aka haɗa su za su ba da adadin sama da kashi 1/3 na yawan mutanen duniya biliyan 8. A ƙarshe yau Laraba, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya bayyana goyon bayan ƙudurin ƙasar Sweden na shiga ƙungiyar ƙawance ta NATO, da yake jawabi a lokacin wata ziyara da ya kai a sansanin sojin Moscow na ƙasar Sweden. Austin ya ce Amurka na fatan ci gaba da fafutukar da kuke yi ta samun shiga NATO, kuma za mu yi aiki tukuru domin tabbatar da aukuwar haka kafin babban taro. Sweden ta gabatar da buƙatar ta na shiga ƙungiyar ta NATO tare da ƙasar Finland domin mai da martani kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a shekarar bara. A hukumance dai Finland ta shiga ƙungiyar ƙawancen ne a farkon watan Afrilu, yayin da buƙatar Sweden ta sami tsaiko sakamakon ƙin amincewar ƙasashen Hungary da Turkiya.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na dai karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, hukumar zaben Najeriya INEC ta mika takardar shaidar lashe zabe ga gwamnan Adamawa Umar Fintiri. INEC ta mika takardar a Abuja ne maimakon yadda ta saba yi daga jiha, don dakatar da shugaban hukumar a jihar Barista Hudu Ari da ya dace ya mika shaidar. Wakilinmu mai ɗauko mana rahotanni daga sharkwatan hukumar zaben a birnin tarayya Abuja, Nasiru Adamu El-Hikaya, na ɗauke da ƙarin bayani.
I take the blame and I make apology openly. I'm sorry for what the hoodlums and the miscreants.
Ina mai ba da hakuri ga cin zarafin da ake wa ɗaya daga cikin kwamishinonin zaɓe, wato Farfesa AA Zuru, da aka ɗauka ko shugaban hukumar ne Hudu. In ji gwamna Fintiri bayan karɓar takardar shaidar. Umar Fintiri ya nuna takeici abinda ya zayyana da wasu 'yan siyasar Abuja da ya zarga da hargitsa zaben jihar, fiye ma da batun fafatawarsa da Aisha Binani ta APC.
Ai, kowa ya san cewa mutanen Abuja su suke amfani da Hudu. Idan ka ga harka da yanda ya gudanar da zaɓen, tun farko mun yi complain a kansa. Tun farko babu ma'aikacin INEC guda ɗaya ad hoc wanda ba 'yan APC ya tura je su yi yaki da mu a kwatin zaɓe ba. Babu 'yan APC da bai sa su je su yi collecting result a ward da local government ba. Kuma ƙarshen da muka yi kuka aka ki amsa, san da ya zo ya nuna halinsa a fili, wanda kuma kai da ni da ku duk kun ga a fili. Ba hankura da zan yi ko bayan shekara nawa sai na hukunta su, saboda waɗannan mutane miyagu ne a tafiyan democracy a Najeriya. Idan Hudu da jami'anta su haɗa kai su ɓata democracy mu, ban ga dalilin da dukka Najeriya ba za mu taru gaba ɗaya mu yake su ba. Kuma hanyar ya kansu shine mu kai su kotu, kotu ta yi hukunci a kansu.
Game da bin kadun Farfesa Zuru da aka kwaɓe masa kaya, gwamna Fintiri ya aza alhakin ga waɗanda ya zayyana da 'yan zaune gari banza, inda ya ta yin tallafawa Farfesan a madadin ba da diya.
Dan ya kama mu kai shi asibiti gwamnatin Adamawa, za mu kai shi, ɗan uwanmu ne, ɗan Najeriya ne, kuma ya tsaya saboda democracy. Duk abin da ya same shi da shi da iyalinsa za mu kula da su.
Dr. E.D. Honk, wanda ya wakilci gwamnan a ɗakin karɓar sakamakon, ya yaba wa hukumar zaɓe don mika batun hukunta Barista Hudu ga 'yan sanda.
an samu rashin fahimta mutane suna tsammani wannan malamin zaben da suka jiska farma masa wai shine hudu wancan da tijon wukare wanda ya mana barnan nan Allah ya sani ba shi bane kuma wannan su biyu ainihin commissioner malam bila da shi wa'annan da tabai ne kuma su ne ma suka samu aka tattara wannan kuren nan da aka soma tattarawa hudu yazo ya tabar da zashi a garin mutane cikin nasu gegece sai ya faru haka muna fata akan cewa kusan dukkan adamawa ya kamata a bayyana mutanen ainihin hakuri wannan rashin fahimta ne da rashin sani akan cewa wannan shaydanin wannan abun shine hudu ne aifar da wannan abun
yanzu za a jira ga mataki na gaba daga bangaren yar takarar APC Aisha Binani ko za ta rungumi kaddara ko za ta garzaya kotu Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja Najeriya
Madalla an gaishe ka Malam Nasiru da wannan rahoton har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC masu sauraro yanzu kuma sai rahoto na musamman akan sana'ar dinki a Najeriya da Hassan Umar Tambol ya hada mana
a kowace shekara a lokutan sallah karama da babba filolin da masu yin kwado da linzame suna karɓar tufafi ga jama'a domin su ɗonka musu a wani lokaci suna ɗonkawa a wani lokaci kuma suna sha tafi ciki su karɓi abin da ba sa iya ɗonkawa na tattauna da wasu filoli da mai yin kwado da linzame da wani da ya bada ɗinkinsa domin jin ko aikin na tafiya daidai a birnin Ibadan
Sunana Ibrahim
me aikin ka
ɗinkin tela nake
to yaya batun ɗinkin tela a halin yanzu ga sallah ta yi kusa
a to mu dinkin tela alhamdulillah komai na mu tsari muke yi muna diban waɗanda za su yi tafiya sai mu sa su a gaba wanda ba za mu samu matsala ba amma waɗanda muke da nan ciki waɗanda suke nan cikin unguwa ko ku cikin gari to sai mu aje su gefe sai mun ba masu tafiya sai mun so mai musu sau kaga ba mu samu takura
to yanzu ga shi na ka tara tufafi kala-kala iri-iri da yawa kana ganin kana kammala wannan dinki kafin kwanakin suka rige ga wannan sallah
a tabbas don dinki na tsari ne gare shi idan ya rige saura kwana 10 ni ba na karba idan na cinye cikin kwana 10 nan kwana 5 in na cinye aikin da yake kamar na ci kamar guda 30 sauran kuma sai in ƙara karba to na san zan cinye su bare ma haka ne na zauna ma ran sallah banda matsalan komai da kowa na gama ma kowa aikin sa
kana ganin wannan aiki naka wannan sallah ma za ka kammala shi
bas da dan Allah ai ya danganta daga telan ne idan baka sa kwadayi akan ka ba aka gama aikin ka in ka sa kwadayi akan ka kuma ba za ka samu gama aikin ba
yanzu ai ni kana dinka kamar tago da wando guda nawa
to da yake ni ina kwana ne gari ya waye amma tun safe karfe 10 zuwa karfe 10:30 gaskiya zan hada kason guda 8
saboda ruwa guda 8
tabbas zan hada guda 8
to idan babban riga ce fa
da babban riga yi san hada kamar guda 3
yawanci mutane na cewa teloli ba su cika alƙawari ba har dai idan aka ce sallah ta kusanto to kai kana cikin wannan masu alƙawari ko kuma mara alƙawari
eh to kamar yadda na gaya ma da farko na ce maka ya danganta daga yadda mutai doki tsarin shi ne ni ba na dokar abin da yafi wahal da ni akai duk abin da na samu na gode Allah ba can abin da na samu don haka ba na takura kaina balantana ya mun yawa amma ka zo neman alfarma inda sarari zan baka ba sarari zan gaya maka domin kwandaran ka ya baci ban karba ba da ran ka ya baci ka zo baka samu ba
sunana Malam Ibrahim Yalwa ya wuri aikina aikin kwado na linzami haka da kaptani na hannu
ko wadannan irin tufafi kana yi musu kwado da linzami
insha Allah kamar yanda mai gida na ya koya mini ina iya gurgurdon abin da ya koya mini
gashi yanzu sallah ta gabato yaya batun kwado da linzami kana iya kammala wadanda ka karba
to alhamdulillah ka san yanayin aiki yanayi ne wanda abinda ya hi dacewa a wurinka abinda duk ka diba kake ganin zaka iya karewa kana iya kamantawa kayi amfani da shi
to yanzu ga suna gani tsibi tari ga sunan kala kala ga ja ga fari ga baki ga blue ga ruwan dora tufafi kuma duk kwado da kai kai kammala wannan kwadon gashi kuma sallah ta karato
alhamdulillah ba wasu ayyuka ne masu wahala bane don ba kafta ne bane yawanci su duk cin baki ne amma yana mai gida na koya min sauran aiki ne ma yana da sauran aiki insha Allah fara ko biyar ko shida ko bakwai ko goma ina iya yi rana guda insha Allah
yanzu nawa kake yi ma tago kwado
eh to kartani dai ana yi 7,000 8,000 abinda yayi kasa kuma ana yi gurgurdon abinda ka nuna shine za a yi maka
irin babban riga fa
to babban riga akwai ta 30,000 akwai ta 15 akwai ta 25
yawanci ka san ko dinkuna ko wasu abubuwa suna da sunaye shi ma kwado suna da suna kala kala
ka san dinki in dai aka ce na hannu ne akwai babban riga wanda ake kira jinduma ka gane wanda ake kira kwado da linzami to ita daban kartani wanda ake dinka riga da wando shi ake kira kartani shi kuma cin baki wanda aka gama riga gabaki ɗaya complete sai a mai dan cin baki jefe guda kan flat sai a zana wani flower mai sama ana sai a mai mutum kamar yanda yake so sai a jinga da shi na 3000 ne 2000 1500 ne yake so sai a yi maka ka san kowa da gargwaran iyakar nashi kanta
a shekarun baya da kana yin wannan kwado ka taba yin kwanta ga sallah ta zo ka kammala ba
gaskiya na taba yin abin da ya kawo haka shi yasa na dauki mataki don a kome zuwa ya bace kai bace ubanka ya bace kowa naka amma sai ka ce shi ya haƙu domin me kan an sa da niyan kai mai Allah bai kaddara ba amma shi bai ankara da haka ba
sunana Sale Taylor kara a Kinyele
yaya batun dinki bana
maganar dinki bana dai sai a hankali
me yake nufi
abin da yasa mutane ba su da kuɗi ba su sai ya diddika da wuri ba akalla kafin lokacin da za su fara kawo dinki wata ya kai 15 to wata 15 an zo an tara ma dinki kamar na mutum 50 yaya za kai ka gama su kuma akwai wayanda koda sallah ya rage kwana 4-5 kosomominka ne an dade ana yi da su in suka kawo dole sai ka karba
to da yake kana ganin sallah ta karatu a haka ma dinki ka san ba ka gama me yasa ka karba
gaskiya da yawa wayanda suka kawo na karba na san zan iya amma da yawa daga cikin su wayanda nike komawa da su bakin kosomomi ne wayanda suka ga ba su samu inda za a dinka musu ba sai su kawo amma insha Allah din kuna na da suke hannuna daga yau zuwa gobe zan kammala in sallamu kowa
gaba daya
insha Allah
to amma ina ganin ga tufafin nan da yawa nan kajera can kajera dan kajera kasa gasan jirgi a kasa duka ka kare wannan dinki kafin kwanakin da su kai mako daya ba ko sati
daya mu ma muna da korafi ga masu kawo dinki dan suna kawo muna dinki su aje muna yadi sai yadi yayi sati 3-4 mutum bai waiwayi yadin shi ba sai sallah ta rage kwana 4-5 yazo ya ce shi yana da dinki gidan tela yana so ya karbi kayan shi ya dau kudi ya baka in ya baka sai ya fara fada cewa kayan shi ya kai sati 3 sati 4 ba ai mai dinki ba
to amma wasu mutane na korafin cewa ana kawo muku dinki koyi wajen sati 2 sati 3 wata da ke karshen da mahayyadi shi bace ba ku dinki ba
mafi akasarin masu cewa haka nan ajiya suke kawo tela
kana nan ba dinki sun ka baka ba
dinki ba kudi ajiya
to kai aikin ka ne ka an saka aje
ba aiki na bane idan na ce ba zan karba ba sai a ce ayi hakuri bari a shiga kara a fito daga shiga kara a fito in mutu ya ganka sai ya canja hanya
shikenan
ya zan ajiya goban ka ganshi ya ce ma yana zuwa jibi yana zuwa haka ya dade
to yanzu mu koma a game da wannan dinki da ka tara haka yaya zakai da masu waɗannan dinkuna idan sallah ta zo
wayannan dinkunan da na tara yanzu akalla akwai sama da na mutum 50 wanda na dinka ba dauka ba kuma ni ma ina da bukatar mata na da yara na da za mu su kayan sallah na hada kudi na na sa nayi ba dauka ba saboda haka wayanda suka bani ni ma ban gama ba su yi hakuri an yi ba bashi
to me zaka ce ma waɗanda ke cewa tayloli ba su cika alƙawari musamman idan sallah ta taho domin sha suka ta ciki su karbi kaya babu iyaka abin sun san ba za su iya dunkawa ba
gaskiya daga cikin tayloli akwai masu dogon kwadayi wanda ya san ba zai yi ba zai karba amma mu mafi akasarin aikin mu in kaga aiki ya kai ga ana rikici da ni an kawo ne ba a bada kuɗi ba sai ya dade mutum yazo ya ce yana buƙatar kayan shi kila kaya yayi sati 3 ko wata guda tukuna mutum yazo ya bada kuɗi sai ya ce yana son kayan shi gobe ko jibi kaga dole ayi rigima tunda ba mu ke aikin ba
to wa yake aikin
akwai wanda muke bada kwadan hannu za mu kai musu su ma rana za su sa mana kuma sai mun ba su kuɗi
kayan da ba za a yi mu kwado ba
kayan da ba za a yi kwado ba in kaga mutum bai same shi ba gidan tela to shine ya zama baki ya ke bada kuɗi
sunana Adamu Magaji Muhammad wanda yake aiki injiniya na waya nan a Kinyele Ibadan
bana ka kai dinki ga tela
na kai dinki tun 19 ga watan azumin nan da muke ciki amma ko yau da safe na bi shagon telan nan ban ma iske shi ma ban same shi ma a gurin ballanta ne ma an yi wata magana amma na ga yadin a sarkafe
ya yanka
bai koyanka shi da yau ma fito da shi daga cikin leda ballanta ne ma a ce an yanka shi
gashi yanzu ya rage yan kwanaki kadan kafin sallah kana ganin cewa za ka samu wannan dinkin
to gaskiya a basade yadda nake ganin tattakin sa ba lalle wani a ce ya dinka mun dinkin nan sai da ko bayan sallah in yi hakuri kawai amma dai ka tabbas gaskiya na shiga zulumi na cikin damuwa tunda bani da wasu kayayyaki ma damun masu kwararru da zan sa dan sallah kawai sai dai in wanke dai wanda suke jikina kawai in bayar in tafi idi
can ba ka taba sun tubar sa game da dinkin
wajen zuwa na uku gudun sa kuma na dauki kashi na bashi kudi hannu na bashi
to me yake ga ma
to sai dai ya ce mun in Allah da ka je ka dawo in an jima ka dan zan yanka kaza 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 waye
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan Umar Tambuwal to yanzu kuma sai labaran wasanni daga bakin Redwan Abbas a Ghana
wasanni a takaice
kasan kasar Ghana Sam Johnson ya shawarci coaching Black Stars Chris Houghton da ya kara sanya ido sosai akan ƴan wasan Ghana da ke wasa a cikin gida har zuwa kananan kungiyoyi domin fitar da kwararrun ƴan wasa masu kayatarwa. An nada wannan tsohon coaching din Newcastle United ne domin ya jagorance Black Stars bayan faɗi tashin da Black Stars ta yi a gasar cin kofin duniya. Babu wani sunan ɗan wasa na cikin gida da kaftin ya kira a cikin tawagarsa ta Black Stars na farko, amma ya tabbatar wa ƴan Ghana kudurinsa na kallon wasanni na cikin gida domin duba irin ɗan wasan cikin gida waɗanda suka cancanci su taka leda a Black Stars a nan gaba. Kocin mai shekaru 64 da haihuwa ya tsaya tsayin daka kan kalamunsa, kuma ya kasance a cibiyoyin wasanni daban-daban a kwakwanni na baya-bayan nan don kallon wasanni a gasar Premier League ɗin Ghana. Tsohon kocin ɗin Black Stars ɗin ƙasar Ghana Kwesi Appiah na tattaunawa don zama sabon mai horar da kungiyar Asante Kotoko, kamar yadda kafafen yaɗa labarai na ƙasar suka ruwaito. A halin yanzu kungiyar ta Porcupine Warriors ba ta da wani koci na dindindin bayan korar Sadio Zebo, dalilin shan kashi da ta yi a hannun Midiyama SC da Cibiu da Nema a filin wasa na Baba Yara Stadium. Abdul Ghazali ne yanzu haka ya kasance a matsayin mai koyarwa na riko, sai dai an rawaito cewa Appiah ya cimma yarjejeniya bisa ka'ida da kluban bayan amincewar Nana Yawas Afonso, babban jami'in gudanarwa na kluban. Appiah ya kasance ba shi da club tun barin Kempton Soccer Academy a farkon wannan shekarar. Sosomin wannan shekarar ya nemi aikin Black Stars amma aka nada Chris Houghton a gabansa. Appiah dai yana da kwarewa sosai a harkokin gudanarwa, ya horar da Black Stars a gasar cin kofin kasashe na Afirka sau biyu da kuma gasar cin kofin duniya ta FIFA a Brazil. Tsohon dan wasan Black Stars ɗin Ghana kuma fitaccen dan wasan Bayern Munich Samuel Osaikufo ya yi murabus daga makamansa na mamba a kwamitin gudanarwa na Black Stars. Asante Chima ya bayyana kakakin wato hukumar kwallon kafar Ghana ya bayyana cewa Osaikufo ya sauka daga makamin nasa ne domin mayar da hankali akan aikinsa na shugabancin kungiyar kwararrun ɗan wasan kwallon kafa na Ghana PFAG. Gaskiya ne Sami Kufo ya yi murabus a matsayin mamban kwamitin gudanarwa na Black Stars, ya yi murabus kafin wasan Ghana da Angola, inji Asante Chum a wata hira da Max FM da ke a nan birnin Accra. Ya ƙara cewar ya shaida wa GFP cewa yana son mayar da hankali kan aikinsa na PFAG. Dan wasar gaba na ƙasar Ghana Joseph Fensur ya taka rawar gani a kakar wasa ta bana, inda ya zarci dan wasan Nigeria Victor Osimhen da na Liverpool Mohamed Salah. Dan wasan mai shekaru 25 ya kasance mai yawan kwallaye da yafi kowa da taimakawa idan aka kwatanta da kowane dan wasa na Afirka a kakar wasa ta bana, wanda hakan ya sa ya yi fice a Belgium. Haskawa da Fensur ya yi ya kai shiga lashe kyautar gwarzon dan wasa da yafi saura haskawa da kuma zira kwallaye a wasan da Genk ta doke Anderlecht da ci 5-2. Ya kuma ba da taimako a wasan inda ya kawo jimlar yawan kwallaye da ya ci a kakar wasa ta bana zuwa kwallaye 27 masu ban sha'awa da kuma taimakawa a duk gasanni. Da wannan muka iso karshen labarin wasannin. Radwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla an gaishe ka Radwan Abbas.
Ya namu na sosai cikin wahala da talauci, abinda ake ce ma bakin talauci ja dukkanin ranci. Tunda uwa ta ta kani wannan makarantan, ta kama hannuna ta ba yar uwana ta ce ta rike ni, ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na kima. Da dorina ake mini bulala mai baki biyar, wato in yaran sun yi barna na ce ba ni bane, ni ne shi an min bulala. Kowane walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki ganin shi. Tunda aka kai ni wannan wannan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na shekara da yare 25 nake biyan kudin ɗaki zan yi tallan duba kaina in biya kudin asibiti in biya kudin ruwa in biya kudin light in biya kudin daki in kuma nemi abin da idan na haihu zan ci da kaina asibiti in kuma nemi abin da ina haihu zan sayi rago in bayar a ce miji na yace ai sunan ya na dafa wake na kudaye ka na kuma dafa wake na kuma aza wake ina tallan nana kuda saboda ina neman kudin da dan je asibiti
kallabin shirin na wannan makon Fatima Muhammad Watara da ake wallakabi da dangana sabili da kalubale da ta fuskanta a rayuwa kada ki bari a baki labari ko kuma ki zama yar kallo ke ma kina iya shiga wannan shirin murya Amurka duniya a tafin hannunki
mata kuna kokari yau ina ce da ku bulldoza
Usman Memorial Islamic School Lodo
Bismillahirrahmanirrahim Walhabdul asfi warayhan Fadi ayi ala Rabbikuma tukadziba
Masha Allah karatun Alkur'ani mai tsarki kenan muka saurara yanzu kuma sai labarai a takaice
to binci a takaice da karun bangaren hamayya dake yaki da juna a titunan babban birnin Sudan sun ayyana wata sabuwar yarjejeniyar tsage da wuta ta tsawon sa'o'i 24 a yau Laraba bayan kasawar irin wannan yarjejeniyar da aka kulla a jiya rundunar sojin Sudan da rundunar tsaron kasar ta RSF duk sun bada sanarwa kowannen su cewa za su yi biyayya da kuma mutuntawa ga yarjejeniyar ta tsage ta wuta ta wucin gadi kamawa daga karfe 6 na yamma agogon kasar wato karfe 4 na yamma agogon GMT Amurka ta bada sanarwar wani sabon tallafin soji na dala miliyan 325 ga kasar Ukraine a yau Laraba a wani shirin tallafin da ake sa ran zai hada da karin makaman artillery da manyan rokoki a yayin da Ukraine take ci gaba da bukatar makaman artillery masu yawan gaske Sabon tallafin na yau talata ya kasance karo na 36 na amincewar shugaban kasa domin fitar da wasu kayan aikin soji daga taskar ma'aikatar tsaro. Shugaban Koriya ta Kudu Kim Jong-un ya ce kasarsa ta kera tauraron dan adam na leƙen asiri na soji irinsa na farko a duniya kuma yana shirin kaddamar da harba shi a wata rana da ba a bayyana ba kamar yadda kafar yaɗa labaran kasar ta bayyana a yau Laraba. Gwajin makamai da rokoki da suka gabata sun nuna alamun cewa Koriya ta Arewa na iya harba tauraron dan adam zuwa sararin samaniya to amma kwararru da dama na ta babar ko tana da ingantattun na'urorin daukar hoto da za su iya amfani da su domin leƙe asiri daga tauraron dan adam. India ta kama turbar kasancewa kasar da ta fi kowace yawan jama'a a duniya inda za ta zarta kasar China da yawan mutane miliyan 2000 da wato miliyan 2.9 ya zuwa tsakiyar shekarar nan ta 2023 cewar wasu alƙaluma da majalisar ɗinkin duniya ta fitar a yau Laraba.
Sai masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, dan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye, da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kina agogon Ghana. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya tayani gabatarwa, da kuma Dadi Balawai da ya bada umarni, da injiniyan mu na yau ni ce taku Bintu Suleiman, yana nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku kwana lafiya, ma'assalam.